الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوانا المسلمين، نا ونن قصا كان بجن أغرين يمي a wannan ƙasa mai albarka. Ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan yammaci mai albarka don gudanar da wa'azi na musulunci a wannan musulunci mai albarka, kuma a wannan unguwa mai albarka. A yau abin da za mu tattauna a wannan dama ko a wannan lokaci da dare shine wasu abubuwa masu muhimmanci da dukkan musulmi ya kamata mai da hankali a kansu, ya kula da su, don su ne sababbin rugo gujewar musuluncinsa da kuma rayuwa a kan bid'a da shirka. Kamar zan ta'ambaci wasu abubuwa ne waɗanda malamai sun haramta, sun kuma ƙazantar da aikata su. Amma a zuciyar sai abun bakin ciki shi ne ‘yan uwan musulmi ba su bushe ba, suna mu'amala da su, suna aikata su, wanda kuma suna rushe musu aƙidarsu, rushe musu musuluncinsu. Allah kare. Ku sani cewa musulunci addini ne da yake bayani a kan tauhidi, kadaita Allah shi kadai da bauta, kadaita Allah shi kadai da halitta, kadaita Allah shi kadai da sunan mutunta da sifofin kyawawa. Ba wanda ya ce maka in ba Allah ba, ba wanda ya ce hana ka in ba Allah ba, ba wanda ya ce ya ɗaukaka ka in ba Allah ba, ba wanda ya ce ne da kai baya in ba Allah ba. Duk wanda ya ce a nan ko cewa zai iya dogaro da wani Allah ya yi wasu abinda Allah ne ke yi wa mutane, to wannan mutumin ya fita daga musulunci gaba ɗaya. To shi yana da kyau ku fahimta kuma ku gane babban nasara da ɗan adam zai samu shi ne ya yi ƙoƙari ya kiyaye aƙidarsa ta musulunci, kada ya bari wani ya rushe masa aƙidarsa. Aƙida ita ce abin da tafi muhimmanci mu mai da hankali a kai, mu kula, mu lura, kada mu bari aƙidar mu ta rushe. Don in aƙidar ka ta rushe, to zallan ka a banza kake yi, azumin ka a banza kake yi, duk wata ibada da ka sani kana yi ne a banza, Allah ba ruwan ka zai karɓa ba. Akwai mutanen da suke daure-daure da rataye-rataye da makale-makale ko a gida ko a gangan jikinsu. Wannan shirka ne da wanda suke daurawa a kansu, kamar mata da za ta daura wani abu da sunan laya, ko namiji da zai rataye wani abu sunan kambu a dantsansa ko a ƙugunsa ko kuma a filansa in zai kwanta bacci, ko a motarsa a ƙarƙashin siyarinsa. Sai ya ɗauki wasu abubuwa da layu da buraye rakacan ya zuba su a ƙarƙashin motarsa ko a ƙarƙashin siyarin motarsa ko a ƙofar gidansa ya tona ya binne, ko a kamfaninsa da yake sana'a. In mace ce ta saka a cikin kitsenta, mijinta ya ta saduwa da ita da wannan abin a jikinta. Akwai wanda ake sawa a yatsu, akwai wanda ake sawa a ƙafa, akwai wanda in za a kwanta ne ake kwanciya da shi, akwai wanda ake sa wa dabbobi ma da raƙuma da jakuna da dawaki da abin hawa, akwai duk wanda ake raciya musu. Irin waɗannan makale-makale da race-race wanda za a yi ko na fata ko na ƙarfe ko wanda za a rubuta alƙur'ani a makalli ko kuma wanda za a rubuta sunan aljani li daf'il bala ko li raf'ihi don a kori bala'i ko a ɗauke shi gaba ɗaya, zance mafi inganci malamai suna cewa shirka. So kada mutum ya kuskure bai yana mu'amala da waɗannan matsaloli da na ambata. Kana zuwa masallaci sallah kana cewa kai ahlus sunna ne, amma baka fahimci sunnan ba, baka fahimci tauhidi ma har yanzu. Wannan abu na farko kenan. Akwai masu yin maganin kasuwa, maganin samun farin jini in yarinya ne budurwa, sai a je a kai ta wajen malami kuka ya cofe ta ya makankale ta ya ba ta abin da za ta makale. Ka zo ka auro ta ta zo maka da kaya a ka can a ƙugunta ko a hannunta ko a cikin kibarta. Wannan yana daga cikin shirka, ba cewa akai wanda ya yi ya zama shirki ba, amma ya aikata aikin shirka. Yana buƙatar a masa wa'azi, yana buƙatar a farkar da shi. Duk layin su ɗaya da ruqiyya da ake yi ta bid'a, akwai ruqiyya ta sunna. Idan mutum yana da larura a karanta masa alƙur'ani, a karanta masa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da addu'o'i tabbatattu, wannan ya tabbata a shari'a ana yi. Akwai kuma na bid'a wanda ake zuwa ake ambatan maganganu waɗanda ba a gane ma'anarsu, da kuma kiran sunan aljanu da neman taimakonsu saboda warkar da rashin lafiya ko lalata wani sihiri ko kuma wani makamancin wannan. Ya man ya zal za ya ilu, ya damba ya ilu, ya ƙamka ya ilu, ya sarma ya ilu, ya wace ce ilu, ya nemi shirmi, a yi ta ambatan abin da ba za ka san me ma'anarsa ba. Wannan yana daga cikin hadari yin amfani da wannan, kuma yakan raba mutum da musuluncinsa. Akwai wanda ake rubutawa, akwai wanda ake ratayawa. Duka wannan musulmi ya kamata ya nisanci shi. Abu na uku, akwai mutanen da suke neman albarka a jikin bishiya ko a jikin wani mutum saboda ya zama malami ko ya zama shehi ko ya zama waliyi ko ya zama wani masanin Allah, sai a rinka shafa jikinsa ana neman albarka. Ko kuma shi ɗin ya rinka shafa jikin mutane da sunan ya shafa musu albarka, ko kuma ma ya ce ya yafe musu wani lokacin. A ƙasashen mu na Hausa akwai malaman da suka ɗauki wannan riga ta Allah suka rataya wa kansu rigar yafa zunubi. Ubangiji ne ya ce a cikin Alƙur'ani, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ba wanda yake yafa zunubi in ba Allah ba. Amma yau wani sai zai shafa kanka ya ce ya yafe maka, ko a ce ka je ka shafi waccan bishiyar akwai albarka, ko ka je ka shafi wata dabba a ce akwai albarka, ko ka je ka shafa wani mutum a ce ai in ka taɓa shi ka samu albarka, ko in ya shafe ka kai ma ka samu albarka, ya shafa ma albarka, ya kwashe maka albarka ne. Kwanutsu duka waɗannan abubuwan ana yin su iya jahilcinka, iya yadda za su girmaya ka, iya rashin sauraron malaman sunna da tauhidi, iya yadda za a jefa ka cikin halaka da shirka da bid'a. Suna fatan yan uwa za su yi ƙoƙari su kiyaye irin waɗannan abubuwa wanda bai halatta a yi su ba. Neman albarka da dutse haramun ne, dutse guda ne aka ce a je a shafa shi a samu albarka shine Hajarul Aswad, shi wannan an ce a shafa shi ma ba shi yake ba da albarkar ko gafara ba. Dan sayyidina Umar wata rana ya zo wucewa yana dawa shi ya zo gindin Hajarul Aswad ya ce ya kai wannan dutsen inni a'lamu annaka la tadullu wa la tanfa, ni na san cewa kai dinnan dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa. Walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuka, na san baka cutarwa baka amfanarwa, da ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbantanka ba, wallahi ba zan sumbance ka ba. Umar ibn Khattab ya gaya wa dutsen Hajarul Aswad. To kaga ashe ba shi dutsen ne mai bada gafara ko mai bada albarka ba, Allah ne da yake a shafe shi, ko annabi ne da yake a shafe shi. Misali ka shafan nan sai zama ibada. To amma yanzu akwai wanda suke tafiya ta Kano ta Kano su je su samu wasu duwatsu a garin su rika hawa ce zan samu alheri da albarka a kai, wannan ba haka bane ba jini bane. Masu hawa dutsen Arafa da sunan zan samu wani albarka baya cikin abin da ya zo a sunna. Masu zuwa suna cire ihramin su suna ci shafan ɗakin Ka'aba baya daga cikin abin da aka yi umarni a aikata. Duk wanda ka ga ya ɗauki ihraminsa yana ta goga ɗakin Ka'aba to ya zo ne da bid'a, bai zo da shari'a ba, bai zo da addini ba. So ya kamata mutane su kiyaye hatta ɗakin Ka'aba la tumsahu, ba a shafan ɗakin Ka'aba la tumsahu biha tabarruka, wai ka shafi ɗakin Ka'aba ko ka rumbu ɗakin Ka'aba cewa in ka shafe shi wai akwai albarka. Gini ne ba yanda za a yi baka albarka sai in annabi ne ce zai baka albarka. To kaga abinda mutane suke yi suna wuce gona da iri ne ba shari'a ce take yi ba. Abu na hudu, akwai waɗanda suke yin yanka wa malamansu ko yanka wa waliyansu ko yanka wa shehunansu azabu li ghayrillah kadhabi lil awliya wa dhabi lil shayatin, har aljanu ana musu yanka. Mutum yaje ya samu raƙumi ya yanka da sunan aljanu, yaje ya samu rago ya yanka da sunan aljanu. Wannan a shari'a an ce mana mu yanka abu ne mu ce bismillahi Allahu akbar, amma wani idan ya zo yanka ba zai kira sunan Allah ba, sai kira sunan aljanu ko ya kira sunan malaminsa don neman amfani ko kautarwa da cutarwa. Ku sani cewa a musulunci haramun ne yin yanka ba don Allah ba. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, da ya mutu da sallata da yankana da mutuwata da rayuwata duka na Allah ne shi kadai, lillahi rabbil alamin la sharika lah, ba shi da abokin tarayya. Da wannan aka umarce ni da tauhidi kuma ni ne farkon masu yin kauya. Da waɗanda suke yin yanka ba don Allah ba da sunan addini, malamai na bid'a, bokaye, maƙiya Allah, suna shar'anta musu su je su ɗauki dabbobi suna yankawa da sunan aljanu, wallahi sun raba ku da Allah, sun haɗa ku da shirka. Ko sauro ka yanka ba da sunan Allah ba kai shirka, kai ba ma yanka ba da sunan Allah ba, wurin da ma ake yin yanka ba don Allah ba haramun ne ka je ka yanka dabbarka wanda za ka kira sunan Allah a wurin. Matuƙar wannan gurin da ake yanka ka san ana yi ne ba don Allah ba, to haramun ne musulmi ya je ya kai dabbarsa yanka ta ba a wurin da ake yanka ba don Allah ba. La yajuzu dhabhu fi makanin yuzbahu fihi li ghayrillah, bai halatta a yanka ba a wurin da ake yanka ba don Allah ba. Ko da ku mai yankan nan ya yi nufin ya yanka ne don Allah, wannan an yi ne saddan ne zari'a shirk, don a toshe kafa ta yaɗa shirka a cikin al'umma ya ku al'umman musulmi na wannan ƙasar ta Nijar ku sani cewa daga cikin abin da Allah ya jarrabe ku da yawa Allah ya jarrabe ku da mutane da yawa waɗanda suke umarni da irin waɗannan abubuwa na yanka ba dan Allah ba a yanka raƙuma ba dan Allah ba a kira sunan aljanubu a yanka shanu ba dan Allah ba a kira sunan aljanubu hatta kaji da ƙananan busashe da dabbobi ana zuwa a yanka su ba da sunan Allah ba wannan shirka ne wannan fada ne da tauhidi wannan rushewa kai musulunci ne wajibi ne malamai su wa'azi akan wannan su faɗakar akan wannan to ba ma wannan kaɗai ba yanzu daga cikin shirkoki da suka shige mu sosai shine yanzu idan an zo yanka dabbar sai a zo in ba a faɗi sunan aljani aka yanka ba to sai a tari jinin yanzu mutane sun kai ga in za su yanka dabba sai su shimfiɗa leda a samu babban faranti sai a yanka ragon a kan leda a yanka ragon a kan leda ko a yanka shanu a kan leda sai su tattare jinin da baki ɗaya sai su yi su kai wa aljanu a shi an tattare wannan jini ne idan a kai wa aljani saboda aljani ya yi umarni da a je a aikata wannan wannan haramun ne kuma wannan isti'ana ne bil jinni neman taimako ne da aljani kuma shirka akwai wani abin da ke faruwa yanzu saboda bala'i da shirka hatta jinin al'ada na mata yanzu sai da shi yake mace period ɗinta lokacin da za ta yi jinin al'ada ta sani da waɗanda jinin yake zuwa musu da yawa sai ta sa abin tarewa ta tare wannan jini ta ɗauka ta kai gidan boka ya ba ta kuɗi mai yawa saboda za a yi tsafi da wannan jinin wallahi al'azim irin wannan abubuwa rugurguje musulunci ku kula ku kiyaye an yi nisa wajen aikata irin wannan abubuwa ba mamaki a gidanka ana yi baka sani ba na yi wannan bayani wata rana wata ɗaliba take cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam wallahi wata shekara da ta gabata a sallar layya an kawo min ragona da mai gidana ya ce mun zan yanka sai wani ya zo ya ce do Allah shi yana son wannan jinin kar a bari ko ɗaya daga saboda nau'in rago wani rago ne fari mai kyau sai ya sa leda ya tare jinin nan gaba ɗaya ana gama yanka ya kwashe jini ya ɗauke ta bude shi aljani suke kaiwa tsafi suke yi da shi kuma bai kamata ku taimaki matsafa ba ina fatan yan uwa suna fahimta abu na biyar akwai bakanci da ake shine annazar fannazar ibada bakance ibada ne la ya juzu an tusrafa bai halatta a juyar da bakance a yi shi li ghairi llahi subhanahu wa ta'ala ba ba wai ga Allah ba kamar yanzu kana cewa na yi alkawari idan Allah ya sa na warke daga ciwon da yake damuna sai na yi wa Allah azumi uku na yi alkawari idan na yi ciniki a kasuwa kayana da na yi oda na kawo na sai da su a wannan wata ni ko zan yi sadakar sefa 2000 na yi alkawari idan na samu kujerar makka bana sai na yanka rago guda ɗaya na yi alkawari idan yaro na ya haddace alkur'ani zan yi azumi guda 7 a jere ina yi wa Allah godiya duka waɗannan abubuwan bakance ake ce da su amma ba a yi wa wani ibada akan bakance in ba Allah ba yayin da wani ya juyar da ɗaya daga cikin waɗannan bakance ya ce wani ɗan adam zai yi wa to ya zo da shirka kuma Allah ya yi bayanin mu'minai na ƙwarai su ne in sun yi bakance suna cikawa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira idan sun yi bakance su mu'minai suna cika wannan bakancen kada mutum ya yarda ya bakance ya iya cika wata rana a karatu wani ya turo mun da tambaya cewa ya taɓa yin bakance ya alkawari cewa idan Allah ya sa wasu kuɗi suka zo masa
shi ko yayi alƙawari sai ya toni rijiya gaba biyar da kansa zai sunkuya ya toni ƙasa gaba biyar gaba biyar iya tsawon mutum biyar yace gashi Allah ya biya mun bukatun malam na je tono fa ya gagara nace wallahi sai ka tona bai alƙawari kai yufuna bin nazari wai zai ba wani ya tona nace a'a ai cewa kai da kanka sai ka tona da haka sai ka je ka nemi diga kai ta fama Allah kiyaye hanya in shekara uku za ka yi kana wannan tono na gaba biyar sai ka tona dan Allah ya ce musulmi na kwarai suna cika bakance ba sa tawayewa da haka duk wanda ya ce in Allah ya masa abu kaza zai yi wa Allah kaza to lallai sai ya cika wannan bakance dole kuma ko mutum mutuwa ya yi ya kamata iyalinsa su ci gaba masa don ku sai Allah ya tambaye ka akan wannan abu kisa malamai ma suka ce makaruhi ne yin haka da su ya ce hadisi ya zo manzo Allah ce yace wannan annazar din inma yustakhraju min al-baqi ana karbo shi ne ko ana kwato shi ne daga maruwaci kai dan me zaka ce sai Allah ya maka kaza zaka yi azumi idan bai ma kenan ba zaka yi ba ka ce in danka ya hadisi qur'ani zaka yi kyautar buhunshin ka ba in bai hadisi ba kenan ba zaka yi ba kenan kai mai wa Allah ruwa ne idan ka yi ciniki a kasuwa ta samu kaza zaka yi wa Allah azumi biyu to kenan ba kai ciniki ba zaka yi ba wannan ya nuna kai maruwaci ne ina fata ana fahimta to wannan yana da muhimmanci mu ainihin wato iyaye abu na shida ba a neman taimako ga wanin Allah taimakon da ba wanda ya isa maka in ba Allah ba amma ya halatta in taimaki in nemi malamin su bai bani aron biro a hannunsa wannan ba laifi ya halatta in nemi alaran ma in ce ka bani aron dubu biyu ba laifi ya halatta in nemi makocina a ce ka zo ka taimaka mun in nome gonata ba laifi ya halatta in nemi taimako in sha ruwa a bani ruwa abinda ake nufi da al-isti'ana bi ghayrillah neman taimakon abinda ba wanda ya isa maka in ba Allah ba amma ka ce wani ya taimaka maka ya baka gidan aljanna ko ka ce da Allah duki ta ka taimaka ka bani lafiya ko ka samu wani hamshakin mai kudi ka ce dan Allah taimaka kai mun arziki hadi isti'ana haram limadha li'annaka ta'anta bi ghayrillah ka nemi taimako da wani Allah cikin abin da ba wanda ya sai ba da shi in ba Allah ba da haka ƴan uwa ya kamata ku kiyaye akwai abin da ba wanda zai maka in ba Allah ba duk wanda ya waye gari yana ganin cewa ai sai malaminsa ya yarje masa ya samu kuɗi to wannan ya zama ya liƙa wani aiki na Allah ga wani Allah shirka ke wallahi ba wani malamin da yake tsaya maka samu kuɗi ba mu shi iya abin da malami zai maka maka addu'a ba wani boka da yake sai tsaya maka ya ce wai in ya tsaya maka za ka samu kuɗi sai in Allah ya so ba wani mai kokari da yake da kokarin da zai kubutar da kai a wajen Allah ranar tashin kiyama wanda suke cewa ku je ku yi ku bi mu in an zo da kiyama za mu tsaya muku za mu kokari yayi ke maka wallahi bai sai tsaya maka ba a ranar tashin kiyama yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'na yughnihi sai wani ya zai ce wai zai tsaya maka a kiyama kaga mutane suna barna suna ta'adi suna dukan kirji wai ai an tsaya musu kamar mutane suke zuwa ake tsayar musu da aljanna mutum ya je lale kuɗi daloli ya je gurin wani malami mara tsoron Allah su yi cinikin aljanna da shi kuma ya tsayar masa ya bashi kaga wannan ka nemi taimako abinda ba wanda ya taimaka in ba Allah ba ka zo da abin da ake ce da shi ashirku ka zo da abin da ake ce da shi hada wani da Allah Allah ke shi ta manzo Allah ce wai idan ka anta fasta'in billah idan har zaka nemi taimako to ka nemi taimako da Allah tabaraka wa ta'ala daga nan ya kamata mu gane roƙon aljani haramun ne roƙon aljani neman taimako ne da wani Allah ina bokaye da suke zaune a gidajen sun zauna kan bozu mutum ya zo maka da larura bai da lafiya ka ce ka je ka za mu gana da aljani zai taimaka ba ina wanda yake daga hannu ya kira sunan wani aljami yace wai ya yaye masa wai damuwar da take damun sa wai ya biya masa bukatar sa wai ya bashi ciniki a kasuwa kowanne aljami ya bashi wata mata da yake nema zai aura kowanne aljami ya tsaya masa akan wata kujera ta siyasa da yake nema ka zo da shirka ka zo da hada Allah da wani wajen bauta Allah ka kiyaye duka wadannan abubuwa zai yi wa kana zuwa masallaci kana sallah a sahun gaba amma kuma kana rugurguje musuluncinka baka sani ba ya kamata mu kiyaye bayan wannan abu na bakwai akwai wuce gona da iri akan malamai ko shehunnai ko waliyai abinda ake nufi duk wani mutumin da kake gani yana da wata falala ko yana da wani matsayi da Allah tabaraka ta'ala ya bashi to bai samu matsayin da zaka yi mai bauta ba ba wani shehi ba wani waliyi ba wani malami da yake sai ya tsaya maka a wajen Allah har ya cancanta ka bauta masa ba Allah ba amma akwai masu wuce gona da iri akan salihan bayi akan waliyan Allah kamar wajen ɗaukaka su sama da matsayin da Allah ya ajiye su kaman girmama su sama da girman da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su a girmama waliyi a bashi matsayin annabi a girmama malami a bashi matsayin manzo ko kuma a ce wannan malami ai shi baya saban Allah ko shi wannan waliyin ai baya saban Allah duka waɗannan abubuwa ana ce da su al-ghuluu fi salihin wuce gona da iri akan salihan bayi kamar yadda an sha buga misali yanzu wani ne ya rubutu yake cewa wai duk wanda ya ga wani babban malamin su shehun su waliyin su in yafi wanda ya ganshi an yafe mai zunubin sa gaba daya kai a wani gurin ma yace wanda ya ga wanda ya ganshi ma kaga wannan maganar muna fadan ta ne dan ya kamata a je a yaga littafin da ya faɗi wannan magana kuma ya kamata a nuna wa mabiya ko shi malamin ne ya faɗa wallahi yayi kuskure yanzu nan kafin na taho shi dai wannan malamin da ake faɗa wani ya dauko min bidiyo yana zaune ga buzu da talbi a gabansa mutane sun zo suna kiran Allah a kansa suna tsalle suna ibu shi kuma yana zaune yana zari ido yanzu wannan addini ne yanzu wannan ibada ne idan sun zo ganshi sai su rika musu sujjada yanda ake yi wa Allah sujjadar magariba da isha'i haka ake sunkuyawa idan za a gaishe su a je a yi musu sujjada wallahi wannan haramun ne babu wani sarki babu wani malami babu wani waliyi ba wani akrama kallah da yake da matsayin da yanzu gaishe shi za a yi sujjada kuma masu yin wannan sun nuna jahilcinsu a fili sun nuna ainihin wato kyamar tarbiyyarsu a fili kuma wajibi ne malamai su karantar da su ba a kiran sunan wani malami ko wani wali yayin da za a fadi ba a kiran sunan wani malami ko wani wali yayin da talauci ya damu mutum ba a kiran sunan wani malami ko wani wali yayin da mutum yake neman wata biyan bukata kamar masu zuwa suna neman taimako wa kabari wannan wuce gona da iri ne fi ta'limi salihin a babban malami ne a karamaka Allahu ne yayi ilimi ya karantar yayi kaza ana kyauta masa da tambayar tsoron Allah ne bayan ya mutu sai mutum ya je ya tsuguna a gindin kabarin sa yana neman taimakon sa yana kiran sa yana roƙon sa wallahi wannan haramun ne Allah ya faɗa kul ara'aytum ma tad'una min dunillah أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فهم عن دعائهم غافلين الله تبارك وتعالى يتشوى وذن لكم كرابا الله ku nuna mun ku kwatanta mun mai suka halitta a bayan ƙasa sun taya Allah ne wajen gina sama? Sun taya Allah wajen gina ƙasa? Ku zo da wani littafi, ku zo da wata hujja, ku zo da wani bayani, ku zo da wani dalili da zai tabbatar da wannan da'awar da kuke in gaskiya kuke. Allah ce ba wanda yake kuma bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba. Duk wanda ya je gindin kabarin wani malami ko wani wali ko wani bawan Allah salihu ya roƙe shi to ya zo da bata ya kuma halaka. So ba a zuwa ana roƙon kabari idan an rasa ruwan sama, ba a zuwa ana roƙon kabari idan ana neman ƙarfin jari, ba a zuwa ana roƙon kabari idan ana neman wata mace, ba a zuwa ana roƙon kabari idan ana neman mulki. Duka waɗannan abubuwa ne da musulmi ya kamata su guje musu su kuma ƙaurace musu, saboda lallai suna da alaƙa wajen rugurguje mutum tauhidinsa. Abu na takwas, yin dawafi a cikin kabari. Mutum ya zo ya samu kabari yanda ake dawafin ɗakin Allah, haka mutane suke dawafi a kabarin wasu. Akwai kaburukan manya-manyan bayan Allah ko malamai ko waliyai ko wasu salihan bayi da aka zo binne su, wallahi sai aka yi wa kabarin kamar ɗakin Ka'aba. Hadda riga irin ta ɗakin Ka'aba aka samu, suna nan a ƙasashen nan, suna nan a ƙasashen Najeriya da Sudan da sauransu. Malamai ne ana ganin manya ko an daɗa su an ce sun zama waliyai. Dawafi yanda ake yi wa Allah, dawafi a ɗakin Allah, haka ake musu dawafi a kabarinsu. At-tawafu bil quburi min ash-shirk, yana daga cikin shirka. Akwai masu yin sallah a kabari, su je su fuskanci kabari, sallar da ake a kalli gabar, a kalli al-qibla, to su kuma sai samu kabarin wani babban mutum, wani malami ko wani mai matsayi, sai a je a sunkuya ana yin sujada da rukuyi ana kallon wannan kabari. Shi ma wannan yana daga cikin abin da yake rugurguje wa mutum tauhidinsa. Manzo Allah ya faɗa cewa la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha, ku daina sallah kuna kallon kabari, kuma ku daina zama a kan kabari. Ba a sallah ana kallon kabari. Shi yasa duk masallacin da aka gina shi a makabarta ɗayan biyu ne, ko kuma aka gina shi yana kallon kabari ɗayan biyu, ko dai wannan masallaci a rugurguje shi a daina sallah a cikinsa, saboda an zo da wani mani'i min al-mawani allati tamna hija wa tamna jawaz as-salah fi dhalika al-masjid, wani dalili da zai haramta ko ya hana yin sallah a wannan masallaci shine wannan kabari. Dan annabi ya ce la tusallu ila al-quburi, kada ku yi sallah kuna kallon kabari, wala tajlisu alaiha, ba a zama a kan kabari. In an je binne mamata haramun ne zama a kan kabari, ko kuma a tone kabarin. Duk masallacin da kuka san akwai kabari a ciki, ku je ku tone kabarin, ko shekararsa ɗari kuwa a tone shi a ɗebe da ƙasusuwansa gaba ɗaya a zuba shi a leda a kai shi makabartan musulmi, abin ne. Daga nan ne nake jan hankalin mutane waɗanda suke da tsohuwar al'ada mara kyau ta idan mutum ya mutu a binne shi a gidansa. Wannan ba daidai ba ne. Ku ɗauki mutum ku kai shi makabartan musulmi a binne shi, ba wai ku rinka binne shi a cikin gida ba. Don wata nan za a zo ana sallah ana kallon kabarinsa, za a zo ana sallah, wataƙila an gina ɗakuna shekaru masu yawa, an gina ɗakuna kuma ɗakin ya zama yana kallon kabarin. Ku daina bari ana binne muku iyayenku ko ƴaƴanku ko waye ɗinku, ku daina bari ana zuwa ana binne muku su a cikin gidaje ko iyaye ko kakanninku. Wannan yana daga cikin saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi malam, akwai mutanen da yau a ƙasar nan mutum sai ya alwala ya ɗauki sallaya sujjada abin sallah, sai ya shirya ranar juma'a da sassafe ya tafi gindin kabarin malaminsa ko kabarin wani bawan Allah, ya je ya zauna a jikin wannan kabari ya rike carbinsa yana laziri yana kiran sunan wannan mamacin har sai ya gaji, har sai juma'a, lokacin juma'a ya yi, ya tashi ya tafi, wannan shirka ne. Kai da aka ce ka kira Allah in zaka yi zikiri sai ka zo kana kiran wani Allah, mu kiyaye don kada mu lalata tauhidin. Annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya kare tauhidi ya hana gina makabartu a masallaci ko gina masallatai a makabartu. Sam bai halatta yin sallah a masallacin da yake an gina shi a makabarta, bai halatta ba yin sallah a masallacin da yake fuskantar kaburuka ko makabarta. Annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma annabi ya hana gini ma akan kabari, albina ala alqubur, yin kubba akan kabari da yin masallaci a kabari. Wai wani wuri idan an ga wani bawan Allah ne sali ya mutu a wurin, sai kawai a zo a shata masallaci, wai bari mu yi masallaci don albarkacin wannan bawa da yake kwance a wannan wurin, haramun ne. Bai halatta ba ku tone kabarin. Ya ku samari ahlus sunna, in girma ya zo muku kuka fahimci a masallacin unguwanninku da kuke sallah akwai kaburukan wasu salihan bayi, ko dai a rufe masallacin a daina sallah a cikinsa, ko kuma a je a tone kabarin a je a kai shi ainihin wato inda ake binne duka musulmi a binne shi. Waɗanda suke zuwa makabarta musulmi suna gina akan kabari, haramun ne. Kada wani musulmi da ya mutu a zo a ɗauko mai bulo na siminti ko bulo na ƙasa a zo a yi mai gini akan kabari, haramun ne. Asalin tsawon kabari da annabi ya faɗa kar ya wuce haka taki ɗaya, tsawon wannan takin ya zama faɗin, ya zama tudun kabarin, kar ya wuce haka. Manzo Allah ya umarci Ali bin Abi Talib ya ce ka je duk kabarin da ka samu ya fi wannan tsawo ka sa magirbi ka sare shi. A ka'ida a shari'ar musulunci duk kabarin da tudunsa daga ƙasa inda aka binne shi tudunsa ya fi haka to sare shi ake. Kar ka yadda ka bari ka mutu su zo su tara maka ƙasa firin guda su danne ka. Kar ka yadda wanda a sa ma ƙasa kaɗan. Sunna Annabi ya ce ga iya da za a sama da wannan za a zo a yi itace mota guda amalanke guda a zo a zuba maka kabarin ya yi wani him, ba zai kara maka komai ba, ba zai rage maka zafin rana ba wallahi, kuma ba zai baka sanyi a kabarinka ba matukar ba ka yi aikin da za ka samu sanyi da maganin rana a kabarinka ba. Da ka ya ku ahlus sunna, don Allah a rinka ganin bambanci makabartunku da makabartun waɗanda suke ba ahlus sunna ba. Dole sai mun yaƙi wannan gini da bulon siminti da filasta, wani fa kabarinsa sai an gina da siminti, sai an ɗauko tayan da mabul an saka, sai an yi rumfa, sai an sa lantarki. Haramun ne saka lantarki da wuta a kan kabarinsa, haramun ne. Manzo Allah ya haramta. Amma abin tausayi sai ka ga kabarin ahlus sunna an zo an yi masa bid'a a kan kabarinsa, wataƙila bai yi wasiyya cewa kar a masa ba. Bayan wannan daga cikin abubuwan da suke rugurguje mana tauhidinmu ya koyan wana akwai sihiri, tsafi. Duk inda musulmi yake ne san ci tsafi. Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Qur'ani yace duk wanda ya rungumi sihiri da tsafi bai da rabu a lahira shine ma lahu fil akhirati min khalaq. Sihiri, yin sihiri kafirci ne. Zuwa gidan bokaye da neman taimakonsu da masu buga ƙasa da matsafa, haramun ne ka je ka nemi taimakon matsafi malami, don ni ba na so ma a ce malami, a ce ɗan tsubbu kawai matsafi. Amma sun circi mutane yanzu su ma duk jahilanciya suke malamai ne, amma ba malamai ba ne, ba san addini ba, in ba sun sani ba su aiki da shi ba. Haramun ne a je a roƙe su, haramun ne a gaskata su, haramun ne a yi aiki da abin da suka faɗa na wannan sani. Ta hadisai kamar haka, annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya je gurin boka ko mai bayanin abin da zai faru gobe ko mai cewa gobe da nisa ko wani ɗan tsubbu ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi akan abin da ya faɗa ɗin nan, to wannan mutumin ya kafirce wa abin da aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Al-Qur'ani. A hadisin Muslim manzon Allah yana cewa duk wanda ya je gurin matsafi ko boka ko mai buga ƙasa sallarsa ta kwana 40 ta zube babu ita, lam tuqbal lahu salatun 40 layla, ba za a karɓi sallarsa ba kwana 40, akwai bala'in da ya wuce wannan. To amma abin tausayin yau in baka zuwa sai ga matarka tana zuwa, na duk wanda ya saki gidansa bai sa ido da lura a kan gidansa ba da zirga-zirgar matarsa ba, to ba mamaki wallahi ka je ka ajiye gemu kai ta sunna, matarka kuma tana ta buga shirka, gidanka a cike yake da guraye da layu da kayan binne-binne duk sun kafe ka sun binne ka duk baka sani ba, kai kana can masallaci kana karanta Al-Qur'ani, sai ka sa ido mata suna daga cikin waɗanda suka yi imani da matsafa suke zuwa wajen matsafa, rauninsu ya tabbata, rauninsu ya bayyana, sakacinsu ya bayyana, da haka suna buƙatar kulawa ta musamman. Mala yanzu mace fa in tana da ƴarta budurwa da za ta yi mata aure, da yawa yanzu ba sa iya auren da ƴaƴansu sai sun ɗauke su, sai sun ɗauke su sun kai su gidan boka sun nemo maganin sa'a da mallakar miji, da yawa daga cikinsu. To kaga wannan yana nuna mana ashe akwai hadari, yanzu ƴarka ce fa, ƴarka ce za a yi aurenta, amma sai da aka je gidan boka ya ba da magunguna, ka zo nan ka sa mun ɗaura aure a masallacin Ahlus Sunna, amma matarka tan tilin ta daɗe a gidan boka, Allah ya kiyaye mu. Mutane na gaba suke mu'amala da bokaye masu neman mulki, masu mu'amala da sihiri, masu neman mulki da kujerar siyasa ko kuma neman dawwama akan wata kujera ta gwamnati. Waɗannan mutane tabbas matsafa suna cin kudinsu. Kada wani mai mulki saboda neman wata kujera ko ta kansila ne kuwa ya tashi ya tafi gidan wani boka wai da sunan ya masa tsafi don a tsafe wane, a rufe idon wane, a hana wani motsi don ya samu wannan kujera. Ka zubar da musuluncinka, ballantana neman aure, hatta kai ga lalacewarmu yanzu idan mutum wani yana son mace in bai same ta ba sai ya je ya tsafi. Mutane suna tsafi akan neman aure, tsafi ka je ka tsafi yarinya budurwa wai dole sai ta aure ka. Mutane suna tsafi idan za su kai shanunsu kasuwa, bujima ne ya ɗaure zai kai su kasuwa sai ya je ya yi tsafi a kansu, raguna zai kai kasuwa sai ya yi tsafi a kansu, lalacewa ta kai ga wai yanzu hannu ma a gona, gona da mutum zai je tsafa zai je noma sai ya tsace gonar. Gona mutane suna tsafi a shaguna, in mutum zai bude shago sai ya je ya kira sunan aljanu ya yi tsafi ya bar musulunci ya je bude shago. Mutane an ba su kujeru na gwamnati, an ba su mulki, ko an ba su sarauta, mai sarauta zai zauna a kujerar mulki sai an je an tsafe wannan kujera, ko kujerar sarki, ko kujerar hakimi, ko kujerar dagaci, kai hakke mai unguwa ana yin tsafi da sihiri ya zama ruwan dare a cikin mutane. Sana'a ne mutum zai fara, wai sai je sai ya yi tsafi kafin ya fara sana'a, ya sayi mashin da zai rinka caɓa yana samun abin kashewa sai da ya je aka tsafe masa mashin, ya ɗaure bijima ya kiwata su sallah ta zo ya samu kuɗi ya sayar, sai da ya je ya tsafe bijimar. Malam tsafi ya shiga cikin gidajen mutane bila adadin. Matar ka shekara 10 za ta je gidan boka ya mata tsafi a tsafe ka, saboda me? Duk abin da ta gaya maka ba za ka tsallaka ba. Kuma wallahi malam ku lura, akwai waɗanda wallahi sun suka tsahu a gidansu ba sa iya cewa komai, da zarar matarsu ta ce kaza kawai sai ne ce to ta shanye ka, ta kafe ka, ta gama da kai. Mata suna sai da gadajensu na aure su je a yi musu tsafi don su mallake mazajensu, ta sai da kwabet ɗinta na aure ta kai wa boka don ya tsafe mata mijinta, ta dunkule shi, ta murƙushe shi, ta sa shi a jiho. Ka ga mutum ana yin ɓarna a gidansa da zai iya magana ba, saboda ne an masa sihiri. Shi sihiri kala-kala ne, dama akan iya maka sihiri a sa ka so abin da ba ka so a dole ka so shi, an gane abu ne ba ka son sa, sai a je a yi maka sihiri a juyar da tunaninka a mai da kai ka so wannan abin a dole. An gane ka yi aure ba ka son uwar gidanka, ko ba ka son amaryarka, ko ba ka son ta biyu, sai ce rabu da shi, za mu yi maganinsa. Sai a ɗauki sunanka da sunan mahaifiyarka da ƙasar takalminka da guminka ko da yankin rigarka ko da gashinka da kai aski ko da farcenka da kai yanke, sai a kai gidan boka, sai a haɗa da sunan wannan matar da aka ga ba ka santa ba ka yi da ita, sai a je a tukunkuya a tukunkuya a tukunkuya a harhada a harhada a kira sunan aljanu a kafirci a zuba jini a yi kafirci a zagi Allah a kai, shikenan sai a zo sai a ce ga shi nan ki je ki zuba masa a cikin abincinsa, wannan kuma ki je ki lafiya shi a cikin kanki, wannan kuma ki sa masa a cikin filansa. Wallahi malam sai ka waye gari ka ga a duniya ba wanda kake so yanzu ba wannan ba, an juyar da kai. Mata suna yin haka waɗanda suke da kishiyoyi, idan alaji ya zama alaji a hamshaki alaji mai hali mai matsayi, sai a sa shi gaba da 'ya'yan wata daga cikin matansa, shi ma nau'i ne na sihiri. Za a kai sunanka, a kai sunan 'ya'yan da ake so ka yi fada da su, 'ya'yan da ne na cikinka, amma wallahi sai ka waye gari baƙin ciki kake yi ka ga wannan yaron ba ka son sa, ba ka sa shi a gabanka, ko 'ya'yan wance na ɗakin wance gaba ɗaya ka tsare su. Ana zuwa a yi wa mutum sihiri a sa ya ƙi 'ya'yansa, ko ya ƙi iyayensa, ko ya ƙi aminansa, ko ya ƙi abokanansa. Yarinya ce budurwa ake so ka aura, amma hankalinka baya kanta, kuma an ga akwai maiƙo da kuɗi a tattare da kai, wallahi malam sai su kai ka wajen boka, a kai sunanka a kai sunanta, sai a haɗa a ƙulla a yi duk abin da za a yi, wallahi malam da kanka za ka zo ka yi sallama ka ce kana so za ka auri wance, kuma wallahi sai ka aure ta, bala'i ke a ce ka duba da ya nuna ba ya yinta, amma yau shi yake binta. kuma ba wai auren ba idan ta zo gidan kuma sai ta ja ka a ƙasa duka ana yi shi yasa wani lokacin idan kuka ga tasarrufin babanku ya zama abnormal ya zama irin wato ghayr al-adiyya at-tasarruf ghayr al-adi tasarrufi wanda yake ba na al'ada ba to wallahi al-azim ku bincika ba mamaki an mugun sihirce shi ne ko a sa maka kin wani abu da kake so sihiri ne kana son zuwa kasuwa kana ciniki a kasuwa a shagonka kwastomomi suna maka layi sai a je a yi maka sihiri sai a sa maka kin wannan kasuwar sai ka waye gari ka ga a duniya ba abin da kake kyama irin ka je kasuwar sai ka kawo mutum ya daina zuwa kasuwa me yasa sai ce wallahi da na tashi zan je kasuwar sai gaba na ya bari ka daina zuwa shikenan jari ya kare da ka daina zuwa shikenan makocinka ya samu kasuwa shi zai ta ciniki malam irin waɗannan misalai suna nan rakacan barkatai a cikinmu idan kujera kake da ita ta ofis babba aka kana ta samun promotion kana ta samun cigaba sai a ji a maka sihiri ba sai sun barka ka zo ofis din ba za ka samu cigaba ba sai sun barka da lafiyar ka ba za ka samu cigaba ba sai an yi kaza ba wallahi sai su je su yi maka sihiri malam akwai ma'aikacin da yake gaya mu wani ofis ne ya samu babba aka bashi ya samu matsayi ranar da ya zo zai shiga ofisin kawai yana bude ofisin sai ga gaba ɗaya jini a kan kujerar da zai zauna ya aka yi a shekafin ya zo an je an yi sihiri an tsafe shi an wawwatsa jini a cikin wannan ofisin nasa ofisin da bai shiga ba kenan malam ya ce a ma'aikatar a canja masa wani ofis ba zai taɓa zama a wannan ofisin ba ko biran ofisin da zai ɗauka ba malam akwai abin da suke yi kujera ce kake da ita ta babban ofis an baka matsayi a ofishinka idan aka je aka tafka maka sihirin sai a je a samu wannan layin da wannan surkullin sai a je a yanka kujerar da kake zama yanka ta sai a cusa wannan layin ko wannan tsafin kullum kwanan duniya tsuwa muka sai ya kawo wannan tsafin ba dole cinye ka ba akan ɗauki biro da kake rubutu na kan teburinka a je a canja ruwan biran a saka maka wani wai dan bala'i ne ma na yin tsafi a cikin biro na rubutu fa abin da ba a yi tsafi da sihiri ya kai ga yau hatta a makarantun jami'a idan aka ga yaro yana da ƙoƙari yana da ilimi yana cin jarabawa wallahi malam sai abokinsa ya je ya kai shi wurin boka a yi mai tsafi kawai sai ka ga yaron nan ya samu matsala ya daina cin jarabawa ni din nan nayi ta fama da matsala ta wasu daga cikin ɗalibai waɗanda masu ƙwazo ne masu ilimi na farkonsu wata yarinya ce mai basira tana karatun likitanci kai har yau in na tuna yarinyar nan ina tausaya mata da iyayenta wallahi suka kashe mata kuɗi suka samo mata makarantar jami'a malam kullum aka yi jarabawa yarinyar nan sunanta ne a gaba komai cinyewa take duka ka san malam da abin ya kai sai gashi wani ya mata sihiri ko wasu mata sihiri a ajinsu tana shigowa makaranta sai ciwon kai na bala'i wannan ni da ita muke magana ta ce wallahi malam ba na iya zama ajinsa ta ce idan aka zo jarabawa kuma ina ɗaukar biro sai na manta komai ta ce mutane suna ta rubutu sai na ɗauki minti 30 in ka tafi na abin da zan rubuta wanda kuma da ita ce take yin number 1 sun sihirce ta akwai yaro namiji shi ma da aka yi mai haka karatun ya gagara mai ƙwazo ne mai basira ne ubansa yana kashe masa kuɗi akwai alaman nan da shekaru zai zama babban mutum yaya aka yi kishiyar uwarsa ne yaya aka yi kishiyar uwa ku ji kishiyar uwa suka je suka tafka shi a hannun boka aka tafka masa tsafi sai ga shi yaron nan gaba ɗaya lalacewa ta zo masa malam abokiyar mahaifiyarka fa tana baƙin cikin ta ga ka ci gaba malam yau a gidanka idan kana da ƴaƴanka da kake jin su a jiki billahi alazim karamar matarka baƙin ciki da ɓace zai cewa ƴaƴanta girmansu bai kawo ba ba a jin su a jiki za ta iya zuwa ta tafka maka sihiri ta raba ka da yayanka sau nawa ake zuwa a yi wa mutum sihiri a sa ya kori ƴaƴansa daga kasuwarsa daga shagonsa ya je ya ɗauko ƙannan matansa ya sa su? Sau nawa ake zuwa a sa mutum yana ji da yaronsa ya yarda da shi ya ba shi babban manaja a kamfani, wallahi malam sai ya kore shi ya je ya ɗauko wani bare ya ɗora shi? Duka waɗannan abubuwa malam suna nan barkatai masu tarin yawa dangane da sihiri. Kenan waɗannan abubuwa ne da suke lalata mana addinin mu, suke lalata mana aqidar mu, kuma dole ne mu nisance su. Daga cikin su abu na 11 akwai canfi, canfa abu. Ai in mutum ya tashi tafiya da safe ya ga angulu ko ya ci karo da kare to ya koma gida ranar ba sa'a. Canfi wani ya fito zai tafi kasuwa sai ya ga kuturu a ba sa'a, wani ya yi sammako zai tafi sai ya ji kukan mujiya a ba sa'a, duk wanda ya auri mace mai farar kafa a ba sa'a, ai wance duk wanda ya aure ta mutuwa yake yi a kana aure ta. Irin waɗannan abubuwa na canfe-canfe, ana yin canfi da dabbobi, ana yin canfi da gida, ana yin canfi da mutane, ana yin canfi da wurin zama, duka waɗannan abubuwa ne da suke rushe mana tauhidin. Sannan kuma abu na 12 ana cikin abubuwan da suke raba mu da imaninmu da musulunci, imani da taurari, da yin da ba wa tauraro wani ƙarfin mulki da sarauta kamar na Allah. Misali a ce tauraro kaza shi ke kawo ruwa, tauraro kaza shi ke kawo fari, a tanjin da ƙulla wasu abubuwa na rayuwa da taurari. A taurari halittu ne cikin halittun Allah, ba wani tauraron da shi kadai sai kawo ruwa, kuma ba wani tauraron da bayyanarsa zai sa ya kawo fari. Ko yi da rana ko da wata a ɗauka suna da wani tasiri, da rana da wata da sama da ƙasa duk gabaki ɗaya bayi ne daga cikin bayin Allah tabaraka wa ta'ala. Neman ruwan sama da tauraro haramun ne. Yanzu akwai wuraren da a ƙasashen mu na Hausa in za a yi roƙon ruwa sai a zo a kira sunan taurari, mai kun a kira sunan Allah sai a rinka kira sunan taurari. Wannan i'tiqadi ne fasidi, ƙuduri ne mummuna. An-nujum la tanfa wa la tadur, taurari ba sa iya cutarwa ba sa iya amfanarwa. Juyar da wani nau'i na ibada ga wani ba Allah ba, kamar misalin ka ce ai wani ne baka lafiya shi sa za ka bauta masa, to kaga wannan bauta ai ta Allah ne. Ba da lafiya kuma Allah ne yake warkarwa, Allah ne. Wai idan maritu fa huwa yashfin, idan nayi rashin lafiya Allah ne yake warkar da ni, in ji annabi Ibrahim walladhi yumituni thumma yuhyin, wanda shi yake kashe ni shi yake raya ni. Ba mai kashewa ba mai rayawa in ba Allah ba. Tunanin wani ɗan adam ya tsaya maka a hanya wai saboda baka shiri da wani shi yasa baka samu kuɗi ba, ko saboda baka shiri da wani shi yasa baka samu mulki ba, ko saboda wani yayi fushi da kai shi yasa ya toshe maka baka samu ka'aurance ba, shi ma wannan wani abu ne da yake rugurguza tauhidin mutum. Al'amru min makrillah, amintuwa daga makarin Ubangiji. Ka zauna ka ce ha ba mu ai wallahi Allah bai mun azaba ba. Ko kuma mutum al-ya'su min rahmatillah, na shiga uku ni kam dan wuta ne. Duka wannan abubuwa ne wadanda suna rugurguje tauhidin mutum. Riya, yin aiki ba dan Allah ba. Ka wayi gari kana yin wani aiki na Allah amma don mutane. Ka ba su kuɗi don a ce kana bayarwa, ka gina musu gidaje don a ce kana bayarwa, ka yi kaza, duk wani abu da za ka yi na kyautayi don kana neman yabo na mutane, Allah ka kare ni. Ka ba su ilimi don su yabe ka, ka karantar da su don a ce kai wane ne. ka kai sadaka wuri kaza dan a yada a duniya kai wannan riya karamar shirka fadin cewa da muke a Hausa Allah ya so malam ma ya so haramun ne masha Allah wa shi'ta ai da ba dan Allah ya so ba kai ma ka so ai yanzu da na samu matsala a jarrabawa ta watakila malamin makaranta ne ba wani dan adam da yake sai a ce wai Allah ya so ya shi ma ya so sai dai a ce masha Allah thumma shi'ta Allah ya so sannan kai ma ka so kamar mutum yace to ai da ba dan Allah da Musa ba da yau tulela ta buge wai abin da yake nimi wai ya zo tsallaka titi Musa ce kai ga tulela karka tsallaka sai ce da ba dan Allah da Musa ba ma'ana da Allah da Musa ne suka hana Musa ta kaka shi shi ma wannan shirka ne ba a fada laula Allah wa fulan kenan ko kuma a ce na dogara da Allah na dogara gare ka a'udhu billah sai dai ka ce na dogara ga Allah sannan na dogara ga taimakon da zake mu amma na dogara da Allah na dogara gare ka ko na dogara da kai da Allah na dogara wannan shirka ne ba a amfani da kalmar wawun a hade a kan tawakkali din nan sai dai a ce tawakkaltu ala Allah thumma alayka ma sha Allah thumma shi'ta duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba su da kyau ingilanci wa addini na san farmaki ka kawo na san na gane me ya kawo ka ingilanci wa addini saboda mutum ya tsaye da gemu zarre kayan gemu kaka kuta قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب عن طائفة نعذب طائفكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة الله يكي يزل الله دعا يين الله كتير إزجلنتي كاركو يدكو بعد هذا لكم كابلتي wani saboda ya tsaye da gemu kun zage shi ko ka zo wuce a ce ustaz kada na jiye wannan ko na ganin ka kada ko ne ka zuci ne ko ka zo aiki ko ka zo neman aiki ko ka zo na mu a zo ana wulakanta kada na ka ji ka bar gemu yabe kamar rubun tsoro wal iyadu billah wulakantar da mutum saboda yayi wani abu na sunna ko yayi wani abu na addini izgilanci wa addini ko izgilanci wa Allah wannan kafirci ne kamar a ce ai Allah zai ma kaza ka ce bai isa ba kafirci ne ya kamata duka mu kiyaye waɗannan abubuwan dan abubuwa ne waɗanda suke ba su da kyau a wajen saka suna shi ma mutane suna yin kuskure yanzu a ƙasashen Laraba akwai wanda zaka dace da shi Abdul Nabi ko Abdul Ka'aba ko Abdul Al-Hussein eh shi ake nan kaga asali Abdullah Abdul Malik Abdul Rahman Abdul Mu'min Abdul Muhaimin Abdul Ghaffar wannan shi muka sani to sai wani ya ce wai Abdul Nabi bawan Annabi wannan ba daidai bane ko Abdul Ka'aba saboda wani matsayin Ka'aba ai kai bawan Ka'aba ne wannan ba daidai bane to tunda an kawo farmaki suna nan abubuwa da yawa na kawo su sun kai kusan 30 amma yanzu dai na ambaci guda 20 zan dakata sai wata ran mun haɗu insha Allah sai na cikato sauran ko kuma ku aje shi a wasu karatuka da zamu yi a wasu wurare ko muka yi a wasu wurare abinda na faɗa ne daidai a wannan majalisi a wannan guri ina fatan Allah ya bani zada ne da ku gaba daya kuma Allah ya tsare mana tauhidin mu kulawa da waɗannan abubuwan shine ruhin addini wallahi za ka zo kana sallah kana karatun qur'ani kana ibada kana wasa da waɗannan abubuwan abu kaɗan zai zugurguje maka imaninka to shi yasa muka ta lissafo su ɗaya bayan ɗaya don saboda kowa ya gyara gidansa ya gyara kansa gyara kayanka baya nufin sauke mura ba ubangiji nake roƙo ya sa mana albarka
kuma samu cika da imani Allah ya sa aljanna makoma kuma ku yi addu'a Allah ya bani farin gemu irin da wannan dattijo ya bani shekaru a cikin sunna gemu na ya fari a daɗe ana bugawa da lafiya Allah ya saka alkhairi na yi ta ne kawai na ɗauka za ka gingiri kuma sai na ga ba ka gingiri da za ka lawa kairar.